نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاكرة وطن جماد الآخرة شكرا تدبو إليه إلى أربعين دقايا هجرة من ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شينيكم أيديني لشارك قدوة بيو شكرا تدبو بيو لأشرين الشكرا ميلادية زامة تقبل ذكراتو إن شاء الله تعالى أتكلي التافو من البركة لتافو رياض الصالحين واللفر ربما لمي أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى من أتكين كتاب الفضائل باب فضل قيام الليل من سياني أحديثي نقوم شاشدا زامتاشي أحديثي نقوم شابكي أتكين باب ماليتي وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام. مالي يتجب دكابا حديثي دسكي بياني غمد فللا تكيام الليل da kuma yadda ake yin ta. Wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi Al-Ansari yarda Allah ta kara tabbata a gare shi. Jabir yace su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ayyu salati afdal wace sallah ce tafi falala yana nufin sallar dare abinda yake nufi a nan wajen tambaya ce akan kaifiya wace kaifiya ce ta sallar dare tafi falala kala sai annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya bashi amsa da cewa qulul qunut sallar da aka fi dadewa a tsaye shine malam ya fassara mana ma'anar al-qunut yace al-maradu bil qunut abinda ake nufi da al-qunut yace al-qiyam ay tsayuwa wannan hadisi abinda yake nuna mana shine dadewa a tsaye lokacin da ake sallar qiyamul layli shine abinda ya falla kamar yadda sabani ne na malamai cewa shin mutun ya tajero raka'o'in sallar dare yayi su da yawa shine abin da ya falla ko kuma ya dade a tsaye yayi raka'o'in koda ba su da yawa shine abin da ya falla wasu daga cikin malamai suna gani cewa ayi su da yawa din tunda adadin raka'ar da mutun yayi yawan ta yi wallahi da zai samu yayi ta raka'a biyu yana sallama yayi raka'a biyu yayi sallama yayi ta yi gurgurdai da ya samu dama 20 ne 30 ne fiye da haka to wannan shi zai ba shi lada da yawa sama da yayi kasa da haka wasu kuma suka ce a'a ai mutun yayi sallar koda raka'a ce kadan amma ya dade a tsaye yana karanta alqur'ani yayi ruku'u cikakke sujjada cikakkiya yayi su irin wannan yanayi shine abin da ya falala kuma kamar yadda wannan hadisi ke nuna mana ɗan uwa wannan magana ta biyu ita ce magana da take tafi rinjaye kuma tafi ƙarfi ma'ana mutun ya dade a tsaye shine abin da ya falla sama da yarko'in da yawa abinda hakan yake nuna mana ko shine mu kalli yanayin sallar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wanda zamu ga tafi kama da yanayin ra'ayi na biyu sama da yanayin ra'ayi na farko annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ko da hadisin da muka tsaya akan shi satin da ya gabata hadisin da muka karanta na ƙarshe za ku ga ya nuna mana yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake sallar ta dare wani lokaci yakan karanta izu biyar a cikin raka'a ɗaya kawai wani lokaci ya karanta sama da haka wani lokaci ya karanta ƙasa da haka izu uku izu biyu ko abin da ya kama da haka amma yadda aka rawaito annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wani lokaci yakan karanta ɗaya daga cikin surorin nan masu girma na sama masu tsayi na sama ko ya karanta baƙara ita kaɗai a raka'a ɗaya Ali Imran ita kaɗai Nisa'i ita kadai haka dai kowace daga farkon ta zuwa ƙarshe to za ku ga kowace ɗaya daga cikin su sura ce mai tsayi kuma alal kalla wata ta ka izu biyar ba kadan wata izu biyu ne da kadan wata izu biyu haka sai ku ga duka yadda yake yin sallar tasa a rako'in nasa irjigaggu ne gaba ɗaya rako'i ne guda 11 ko kuma wata riwayar rako'i 13 to ko raka'a 11 ko raka'a 13 idan ka dubi yanayin yadda yake daɗewa yana karatu da yadda yake daɗewa a cikin ruku'u da yadda yake daɗewa idan ya dago daga ruku'unsa da yadda yake daɗewa a cikin sujjadarsa to za ku ga salloli ne sallar da ta kunshi a arko'in da ba su da yawa kusan idan da za a ce irin sallar da muke yanzu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi zai yi a wannan lokaci da yake sallarsa Allah mutum sai ya raka 50 ma a wannan lokaci amma sai kuka gaba ɗaya dudu raka'a nawa ce raka'a 11 ce ko 13 yayi da yawa saboda haka zancen da yafi inganci yan kwashi ne mutum ya daɗe a tsaye shine abin da ya falla sama da ya tayar raka'o'in da yawa ba tare da ya tsawaita su ba shi yasa malami suna ganin cewa mutum ya tsaya ya raka'a uku kawai raka'a uku da zai yi dogon karatu a cikinsu wannan ya fi masa sama da ya raka'a 8 ko 10 ko abin da ya kama da haka wanda ba su kai su tsayi ba saboda sallar dare ta sha bamban da sallar rana sallar dare ita tsawaita tsayuwar ake galibi sallar rana kuma ko da nafil kullu na rana babu inda aka taɓa raitowa cewa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya yi sallah da rana ya tsawaita karatu ko ya tsawaita raka'a sa'a za ku ga galibi ruwayoyin da ake kawa 'yan surori ne taƙaitattu yake karanta قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون الم تر كيف لالهك irin wadanne yake karantawa a galibi rako'in sa na rana saboda haka rako'in rana shi sai ku ga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kan yin su da dama yana yin su da yawa amma da daddarafa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi takaitattu yake wadannan 11 sun su kada yake saboda me saboda abinda aka fi so shine tsawaita karatu Allah madaukakin sarki ya samu dace وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث النبي انكر وشي دغ عبد الله بن عمرو بن العاص يرد الله تقار تبتا اغريس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه منزل الله تيرا ده امنتين الله تقار تبتا اغريس يتي احب الصلاه الى الله صلاه داوود واحب الصيام الى الله siyamu daud annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce mafi soyuwar sallah a wajen Allah madaukakin sarki ita ce sallar annabi daud alaihi salam haka nan mafi soyuwar azumi a wajen Allah madaukakin sarki shine irin azumin annabi daud alaihi salam sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya wasafa mana yadda annabi daud yake yin sallar sa da kuma yadda yake yin azumin sa ga yadda yake yin sallar sa كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه النبي داود عليه السلام يا كسنتي yana kwantawa yayi bacci zuwa rabin dare zuwa rabin dare idan yayi bacci zuwa rabin dare kuma waya qumu thuluthahu da yayi bisa ukun dare kuma sai ya tashi a lokacin kuma sai ya yi ibada ayi sallah wa yanamu sulusahu sannan kuma idan ya gama wannan sallah ta sai ya kwanta idan ɗaya bisa shida ƙarshen dare kenan ya rage sai kwanta sai ƙara bacci a wannan lokacin wa yasumu yawman yadda kuma yake azumin sa shi da yana yin azumin rana ɗaya wa yuftir yawman yakuma sharwa a rana daya ma'ana idan yi azumi yau gobe sai sharwa idan yi azumi jibi gata sai sharwa haka yake yin azuminsa saboda haka as-sallolin nafilfilu kamar yadda muka ambata a satin da ya gabata babu sallah mafi falala kamar sallar dare sallar farilla ita kadai ce tafi sallar dare falala to a cikin sallar daren ma kuma irin sallar annabi Dawud alaihi salam ita ce sallar da tafi kowace sallar falala ya annabi Dawud yake sallar ta shine kamar yadda annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi wasafa mana a cikin wannan hadisi da yake gaban mu ya kasance yakan yi sallah ne a farkon dare har zuwa kusan rabin dare yana yin baccin sa sannan kuma sai ya tashi sai ya sallah daya idan ya kasance saura daya bisa uku na dare kenan sannan sai ya baccin sa sai sallah afwan idan yayi sallar ba duka daren yake sallata ba kuma zuwa asuba a idan ya kasance dab da asuba nan ma kuma sai kara kwanciya sai dan yi bacci dan ya samu nishadi sannan kuma sai ya tashi haka yake sallar sa haka nan kuma yadda yake azumin sa yana azumin rana daya ya sha rana daya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi kamar yadda muke bayani dukkanin salloli na nafilfilu da ake yi da daddare babu sallah mafi falala kamar wannan sallah da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya wasafa mana wa an jabir bin radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga jabir bin abdullahi al-ansari yarda Allah ta tsara tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na jama'an zan Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa inna fil layli la sa'atan haqiqa a cikin dare akwai wani lokaci la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan babu yadda za a yi wani mutum musulmi ya dace da wannan lokaci yana roƙon Allah madaukakin sarki wani alkhairi min amri ad-dunya wal akhirah daga cikin al'amura na duniya ko na lahira illa aqahu iyyahu fati sai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan abin da yake nema wadhalika kullu lailatin hakan kuma yana kasancewa a kowanne dare daga cikin darare da Allah madaukakin sarki ya ajiye akwai wannan sa'a din a ciki ma'ana Allah madaukakin sarki ya ajiye wata sa'a wani lokaci babu yadda za a yi bawa a lokacin ya dace ya tashi yana roƙon Allah madaukakin sarki wani alkhairi na duniya ko na lahira sai Allah madaukakin sarki ya bashi wani abin da yake ro to amma haka hadisin ya kawo bayanin wannan lokaci ba tare da bayyana wannan lokaci ba wasu za su tunanin ko shi ne wancan lokaci da aka bayani na sa'ar ƙarshe ko to ba shi bane wannan lokaci da ban yake shi wancan lokaci da ban yake shi lokacin da Allah madaukakin sarki yake sakkowa zuwa saman duniya subhanahu wataala sakkowa da ta dace da girman sa da matsayin sa subhanahu wataala yana shila ko kuma yana kira waye yake neman gafara an gafarta masa waye yake neman tsari in tsare shi waye yake da bukata a biya masa bukatarsa to wancan lokaci shi ma yana nan a kowanne dare sannan har yanzu dai a cikin dare kuma akwai wani lokaci da babu yadda za a yi bawa ya dace da wannan lokacin ba tare da Allah madaukakin sarki ya amsa masa abin da yake roƙo a wannan lokacin kamar yadda muka kawo wani lokaci a baya shi ma na lokacin sallar juma'a annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace wannan lokaci na sallar juma'a babu yadda za a yi mutum musulmi ya dace da shi yana roƙon Allah madaukakin sarki wata bukatarsa face sai Allah ya amsa masa ko shi ma wannan lokacin irin sa ne shi sa wasu malami suka ce zai iya kasancewa a farkon dare ne tsakiyar dare ne ko kuma ƙarshen dare kowanne lokaci zai iya kasancewa almuhim dai abin da ake so shine kada mutum ya gafala kada ka shagala ya kasance alal kalla a cikin awannin dare da ake rasu wajen guda 12 ko 13 ko 11 ya danganta daga lokaci zuwa lokaci ka dace da wani lokaci daga cikin lokacin da kake tashi kai ma ka bauta wa Allah madaukakin sarki a wannan lokaci idan ya kasance ta'adakace halinka da yin sallah nan to insha Allah ta'ala koda baka dace da wannan lokaci wata rana ba wata rana zaka dace shi ina fata an fahimta to shi sa kamar yadda na ta gaya mana a satattukan da suka gabata cewa sallar dare bai kamata a ce mutum musulmi ba shi da wasu adadin rak'o'i da yake yi kullum ba bai kamata ba mutum musulmi a ce kullun da daddare sai dai kwanta ya tabbaci zuwa asuba bai kamata ba ya kamata a ce alal akalla akwai adadin rak'o'in da ka ware wa kanka kake kowanne dare yadda zaka iya haka zaka dauka kada ka dauki abin da zai fi karfinka ko kuma ka dauki abin da idan ka fara ma zaka dena ka dauki abin da zaka iya raka'a uku ce kai idan ma raka'a ɗaya zaka iya ka rinka tashi kullun kana raka'a ɗaya fa baka yi tare da cewa wasu malaman suna gani cewa babu laifi mutum ya raka'a ɗaya a matsayin wutari amma ba a so mutum ya dawo ma akai ya tayi so da bai tabbata daga aikin annabi tsira da amince tsara tabbata gare shi ba amma idan ya kasance mutum yana sallar dare sai ya kasance ka tashi a ƙwararren lokaci lokacin ba zai baka dama ka yi rako'in da ka saba babu laifi sai ka raka'a ɗaya kawai tal ta ishe ka kai wutari wannan sunna ta tabbatar da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza qama ahadukum min al-layl idan ɗayan ku ya tashi da daddare zai yi sallah فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين فيبوئي صلى التاسع دركؤي بدابي تكيتتو معنى انجزيرو بمسيب وانا حديث رواه مسلم امام مسلم يفتدش وعن عائشة رضي الله عنها انكر قولة قنا عائشة يرد الله تكارة بتاء قريتا قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tsira tabbata a gare shi ya kasance idza qama min al-layl idan ya tashi da daddare iftataha salatahu yana bude sallarsa ta dare bi rak'ataini khafifataini da rak'o'i guda biyu taqaitattu dan gajejjeru ba masu tsayi ba rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi da wannan hadisi da na kusa da shi zaku ga duk abu ɗaya suke karantar da mu abu na farko umarni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da yin aikin abu na biyu kuma aikin sa ne matarsa nana Aisha da Allah ya tsara tabbata a gare ta take hikaito mana take bana take ba mu labari yadda yayi abu saboda haka malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi zai yi sallar dare kafin ya fara sallar tasa da yake jan waɗancan dogayen surori da dogayen raka'o'i da ruku'u mai tsayi yakan yarkau'i guda biyu ɗan gajejjeru su yake fara yi rak'o'i guda biyu ɗan gajejjeru idan ya fara yi su kamar gwargwado yadda zaka yi sallar raka'a ka ta raka'atul fajr ko sallar nafila da kake bayan sallar azhar ko bayan sallar magriba ko bayan sallar isha dukkan masjidi ɗan takaitattu ɗan gajejjeru su yake fara yi malamai suka ce menene hikimar haka hikimar hakan shine idan mutun ya tashi daga bacci galibi kai sai kawai shi ka fara karatun ka tada sallah ka fara karatu dogon karatu to zaka yi saurin kosawa zaka yi saurin gajiyawa amma idan ka bude da wadannan rak'o'i guda biyu kai su kai sallama to a lokacin insha Allah ta'ala karsashin ka ya dawo wannan baccin da kai jikin ka ya mutu zaka samu karsashin ka ya dawo sai ka ci gaba da dogon surorin ka wasu daga cikin malamai suka ce Allah wallahu alamu bi hikmati zalik amma suka ce dai Allah madaukakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin waɗannan rako'i ne saboda wannan hikima shi yasa kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata malamai wasu daga cikin malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi raka'a 13 yake yi to raka'a 13 idan ka hada da waɗannan gajejjeru guda biyun ga 11 ya zama nawa kenan 13 waɗannan ɗan takaitaccen rako'i guda biyun su aka hada da waɗancan guda 11 da yake masu tsayi kamar yadda nana Aisha ta rawaito cewa yakan sallaci raka'a 4 tace kada ka tambayi yadda yake kyautata su kuma yake tsawaita su kaga waɗannan guda hudun masu tsayi ne ba waɗancan guda biyu bane ina fata an fahimta masu tsayi ne masu kyau tace sai kuma ya ƙara tashi ya sallaci wasu guda hudun su ma kada ka tambayi yadda yake kyautata su yadda kuma yake tsawaita su kaga hudu ga hudu nawa kenan ka samu 8 tace sun mai salli 3 sannan sai sallaci raka'a guda 3 nawa kenan ka hada 11 ko waɗannan su ne masu tsayin da ake yi to aka suka zama 13 shine idan ka raskan da waɗannan guda biyun da yake fara yi ina fata an fahimta saboda haka idan ka hada da waɗannan guda biyun da yake fara yi sai zama raka a guda 13 kike shi sai wasu daga cikin malami suna ganin cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan sallaci raka a guda 13 wani lokaci idan ka hada da waɗannan takaitattu saboda haka dai sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matukar dabi'arka kana yin rako'i masu yawa ko idan ka tashi da daddare kafin ka fara yin dogaye idan dogayen kake yi sai ka fara da ɗan takaitattu haka raka'a guda biyu sannan kuma sai ka shiga dogaye amma dama idan takaitattun kake yi kaga misali a ce alamtara kai fa kake karantawa zuwa nasi ba wanda ba bukata a ce sai ka yi takaitattu dama su ma takaitattun ne ina fata an fahimta kawai sai ka raskar da su da naka ka ci gaba wa anha wanda hadisi shi ma an karɓo shi daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda qalat tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله تيرا da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya kasance idza fatat husalatu min al-layl idan sallah ta wuce shi da daddare wace sallah ake nufi su ne sallolin dare da yake na nafil kullu min waja'in aw ghayrihi saboda rashin lafiya ko wani daga cikin rashin lafiya daga cikin larurori da zasu iya sawa annabi tsira da amincin su ƙara tabbata a gare shi bai sallaci waɗannan sallah da ya saba yi ba nana aisha tace sallah min an-nahari bintay 10 rak'ata sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya sallace su da rana amma yakan sallaci raka'a 12 maimakon raka'a 11 ko ga wannan hadisi shi karun na mana cewa waɗancan rako'i da annabi yake sallallahu alaihi wasallam masu yawa guda nawa ne 11 yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake shine idan bai samu damar yin sallah da daddare ba kiyamul lailin su dai saba yi to da rana kan rama su shi sa wasu daga cikin malamai suna hujja da wannan cewa kiyamul laili akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajibi ce tunda abinda aka bari ake rama shi wannan yana zama mai wajibi kamar yadda ka san idan baka sallah azhar ba sai kai mai sai ka ramata idan baka sallar isha ba sai kai mai sai ka ramata to suka ce rama wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi shi nuna cewa kamar kiyamul laili shi a haƙƙin sa farilla ce sai dai wannan zance ne mai rauni alal arjah bisa zancen da ya farin jayi ba wajibi bace shi ma a kansa sai dai sallallahu alaihi wasallam shi yadda ayyukansa suke yi baya yanki aiki idan ya fara shi sawu aiki da nafila ne ko na farilla da wahala kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi yayin da sai dai idan akwai larura sai dai idan akwai larura shi yasa aka bayani a cikin hadisin idan larura ta rashin lafiya ko waninta ta sa bai wannan nafila ba to yakan rama da rana to sai dai yanayin yadda ake ramuwar shi ne idan ka tashi ramawa da rana ba za ka yi wuturi ba tunda ba a yi wuturi da rana to ya za ka yi su kenan sai ka wuturin nan na ƙarshe da kake sai ka ɗauko ɗaya ka jona masa sai su zama to nawa kenan sai su zama to 12 kenan abin nufi idan raka uku ka saba yi idan ka tashi za ka yi sai ka yi ta raka nawa kenan hudu uku ka saba yi sai ka ɗauko ɗaya sai ka jona da ukun nan sun zama nawa kenan sun zama hudu idan raka biyar mutum ya saba yi sai ka ɗauko ɗaya jona sun zama 6 idan bakwai mutum ya saba yi haka dai ba dai a yi wuturi da rana malami suka ce kuma lokacin ramawar shi ne daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin sallah azhar shi ne lokacin ramawa idan mutum bai samu dama ba wannan lokacin wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi za a iya rama ko da bayan wannan lokacin almuhim dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake ba wa sallar dare mahimmanci har ta kai da yana rama ta idan ya batta sai dai kuma ga yanayin yadda yake rama ta dan mu kiyaye Allah subhanahu wataala ya samu dace rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqra'ahu fi ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man nama an hizbihi bi aw ay shay'in minhu wanda yayi bacci bai karanta wani adadi da ya ware yake karanta wani alqur'ani ba. Abin da ake nufi da wannan shine wanda ya saba karanta alqur'ani wani adadi da yake yi a sallarsa ta dare. Ka saba a kullun da daddare idan ka tashi sallar da kake ta dare kakan karanta izu biyu ko izu uku ko abin da yake makamancin haka. To sai mutun yayi bacci bacci ya rinjaye shi bai samu dama yayi wannan ba. Aw an shay'in minhu ko wani abu daga cikin abin da ya saba karantawa bai karanta ba. Faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatul dhuhri. Sai karanta wannan abin da ya saba karantawar tsakanin sallar sallar asbahi da kuma sallar azhar. Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl. Za a rubuta masa lada kamar ya karanta wannan karatun da daddaren. Ma'ana yadda za a bashi ladan karatun sa na dare haka za a bashi ladan karatun da ya karanta da rana. Amma me dalilin da yasa za a bashi wancan ladan? Saboda dama ya riga ya saba yi. Shine dalili ya riga ya saba yi. Amma idan mutum ba saba yi yayi ba ba saba yi yayi ba to bashi da wannan ladan. Bashi da ladan. Ana ba mutum lada ne akan aikin da ya saba yi ko da yaushe. Yayin da larura ta saba yi ba to yakan samu wannan ladan. To wannan ma haka ne. Amma idan ya kasance mutum ba al'adarsa bace to baya cikin wanda ake musu sa ran za su samu wannan ladan. To kun ga wannan shi ma ya nuna mana ashe sallar dare ta sha bamban da sallar da ake yin ta da rana. Tunda da ce duk dai suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai ce za a samu ladan da za a samu da rana ba. Saboda me? Saboda akwai bambanci. Abinda ake samu a wancan lokaci da daddare yafi wannan. Shi yasa ake kwadaitar da kai cewa idan karama ta a wannan lokaci abinda ka saba samu a can din za a dauko a baka shi anan. Saboda nan din daban na can din daban na dare yafi. Shi yasa ko da mutum tashi da daddare idan baka da karsashin yin sallah dauko Qur'ani ka karanta dan uwa. Shi ma falala ce daraja ce shi. Idan baka da karsashin karatun Qur'ani ko da tasbihi ne ko haila kai ta yi kada dai ka bar daren ya wuce baka yi wani abu da ibada. Shine abin da ake bukata. Wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Sayyidina Abu Hurairah idan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace rahimallahu rajulan qama min al-layl. Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi addu'a yace Allah ya ji kan mutumin da ya tashi da daddare. Fasalla yayi sallah wa ayqadha mar'atahu ya tashi matarsa daga bacci. Fa in abat idan yayi ta tashi da kitashi nadaha fi wajhihi al-ma'a sai dan yayi fa mata ruwa a fuskarta. Rahimallahu mar'atan Allah madaukakin sarki ya ji kan matar da qamat min al-layl fa sallat da ta tashi da daddare tayi sallah. Wa ayqadhat zawjaha da ta tashi ta sallah bata ita kade ba sai da ta tashi mijinta dan su yi sallar tare. Fa in aba idan ya yi sallar ita ma nadahat fi wajhihi al-ma'a sai ta yayyafa masa ruwa a fuskar. Ina fata an fahimta. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya ji kan su namijin da ya tashi da daddare zai sallah. Bai sallar shi kadai ba, ga iyalanka nan gaba ɗaya dukkaninsu suna kwanci suna bacci, kai kadai ka tashi kai sallah. To kaga wannan akwai gibi har yanzu a cikin abin da ya kamata a ce kai. Su ƴaƴanka ba, su matanka ba, sauran ƴan uwa da kuke tare da su ba. To idan mutum ya tashi zai sallar dare kamata ya ce ya tashi matarsa, ya tashi yara. Alal ƙalla malamai suka ce shine idan baka da idan su ba su da irin karsashin da kake da shi maybe ka zaka iya share awa biyu ko awa ɗaya kana sallah. Su kuma ba su minti biyar ko minti goma suna sallah ba shikenan abinda za su iya kenan. To Allah madaukakin sarki baya dorawa rai abinda ba za ta iya ba. Ka tashi kai kai abinda zaka iya su maka ba su abinda za su yi. Yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shi ne kan tashi da Aisha tana kwance batta. Yaje yau alwalace zai fara sallah tana kwance tana ta baccinta. Yayi ta sallarsa. Duk wannan doguwar sallar da yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana kwance tana baccinta. Sai ya gama ya zo inda zai wuce ne. Sannan kuma sai ya tashi ta ce ita ma ta tashi ta wuce. Ina fata an fahimta. Ka kowa ka ai kowa ka kai an ci riba ina gani ko?
saboda haka ba dole sai ka tashi kace dole sai an jona da kai kai musu raka 11 kana cikin dogo sura ina fata an fahimta wani yaron sai ka sa daga lokacin mai tsarin sallar dare da tsarin sallar dare da ya ji kai inda cikin lillahi wa inna ilaihi rajiun to ba sai kai haka ba kai abin da zaka samu su karsashin yin sallah shine kai abin da kake da karsashi a kansa raka 11 kake raka 7 kake duk yadda kake duk tsayin da kai kayanta idan ya kasance ka kusa gamawa sai ka tashi su ma'ana sai ka je ka tashi ta a tashi ayi shafa'i da wutu idan ta tashi shine sai a samu ruwa kuma sai a dan shafa a fuska ba wai zuwa mutun ruwa za a yi yawa a kiyaye kada kuma iburu a ce za a fara mutu kuna kwanciya kai da abokinka a shago ki tashi ka sai ka za ka zuba masa ruwa kaga sai a rigima to amma ka dan shafa masa ruwa a fuskarsa an kali ka tashi shikenan ya tashi idan ya tashi kuma shikenan kai abin da shari'a ta sa ta za ka samu ladan insha Allah ta'ala to wannan abin da kai ka shiga cikin addu'ar annabi irada amince tsara tabbata a gare shi yace Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama sallallahu alaihi wasallam shine maka wannan addu'a da bakin sa mai albarka ka san kuma yadda addu'arsa take a wajen Allah madaukakin sarki wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai inganci wa anhu hadisi na gaba shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما دا أبو هريرة دا صحابي أبو سعيد دكا نسوس الرويت وأن هديسي يرد الله تقارى يرد أغريس قال سكتي سوسوبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال الله سيراد أمنتن الله سقارى تبتا أغريس يتي إذا أيقظ الرجل أهله إذا متن يتاشي إيالنسا ya tashi matarsa ko ya tashi ɗayansa dan su yi sallah min al-layli da daddare fa sallaya da shi da matarsa su bin suka yi sallah aw salla raka'atayn jami'an ko kuma dukkanin su suka sallaci raka'o'i guda biyu kutiba fi dhakirina Allah wa dhakirati ba lafazin Allah kutiba fi dhakirina wa dhakirati za a rubuta shi daga cikin masu ambaton Allah maza da masu ambaton Allah mata cikin surat al-azab da Allah madaukakin sarki yace innal muslimina wal muslimati zuwa karsha zuwa yace wa dhakirina Allah kafiran wa dhakirati sai yace me a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima nau'i na mutum goma Allah madaukakin sarki yace rusu to na karshen su ne masu ambaton Allah maza da yawa da masu ambaton Allah mata da yawa sai Allah madaukakin sarki ce a'addallahu lahum maghfiratan Allah madaukakin sarki ya musu tanadin wata irin gafara ta musamman wa ajran da wani irin lada mai girma aziman mai girma Allah madaukakin sarki zai ba su to idan ka tashi da daddare zaka yi sallah sai ka tashi iyalinka sai kuka je kuka yi sallah raka'a biyu ce raka'a uku ce yadda ya sawaka to Allah madaukakin sarki zai rubuta ku daga cikin az-zakirina waz-zakirati kai zaka shiga cikin az-zakirin ita kuma ta shiga cikin az-zakirat Allah ya samu daga cikin su rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wannan hadisi al-Imam Abu Dawud rawaito shi yayi fitar da shi daga isnadi wanda yake mai inganci wa an Aisha radhiyallahu anha akkar ko daga nan Aisha idan Allah ta kara tabbata a gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idana asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya fara gengedi a cikin sallah ka tashi zaka yi sallah ko kuma kamar yadda zaku ga da yawa daga cikin ƴan uwansu ne musamman da azumi sai mutum ya yi bacci yayi azumi fa ya gaji duk jikinsa ya mutu kuma da magriba ya sha ruwa kaga lokacin da mutum yunwa ta yunwa ya sha ruwa ya jikinsa yake mutuwa yake a lokacin da jikinsa ya mutu ya dan huta karsashin sa ya dan dawo to abin da ya kamata a lokacin shine da an yi sallar isha dan uwa sai ka kwanta kai bacci idan kai bacci irin karfe 11 nan ko 11 da rabi ko 12 ya danganta da yanayin inda masallacin da kake zuwa ke tare sallah sai ka tashi a lokacin da ka tashi zaka ji ka a cikin nishadi insha Allah ta'ala to amma wani sai zo na ya tahira wannan hirar da kake da labarin da kake babu abin da yake banda ƙara gajiyar da kake shi kansa wannan surutun da kake ko babu kuma menene aiki ba kake aiki kake to kuma da an zo an tara sallah kuma sai ya je shiga cikin sallah ga bacci akan sa ga gajiya ga kaza ga kaza da sauransu to dan fara sallah shi kenan sai ga mutun ya fara yi shi kenan wani ma sai ya ce da Allah idan an yi ruku a tashi ko sallah bai yi ya kwanta ba idan an yi ruku a tashi shi ko idan lulla sai to wallahi ba ko dace ga mutun sai ya zauna sai ya ce wan an zo ruku a tashi shi kaji fa saboda Allah ba an banda ganganci a cikin an zo ruku a tashi ka to baccin da kai ba ina lulaka take wani sai ka samu ana sallar kiyamar layli irin wacce ake da goma karshe kafin a gama sai ka ta sau biyar saki alula ya ce saki alula saboda bacci yayi masa yawa bacci akan sa da yawa ba dole bane annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi an kwa ya hana wannan ba daidai bane babbar shawara da za a baka shine dan uwa shine matakar kana so kai sallar dare karin kwanciya da wuri kwanta da wuri bayan kai sallar isha'i ka je ka kwanta karfe 8 karfe 9 ka kwanta ka tashi da wuri sai ka je ka cikin nishadi idan ko ba irin wannan lokaci bane kamar yanzu kana so ka tashi cikin dare ga sallah to ko irin karfe 10 na ka kwanta insha Allah ta'ala kai baccin awa 5 ko awa 4 zaka iya tashi zaka iya tashi karfe 3 ko karfe 4 duk lokaci ne mai tsada sai ka tashi kai rago inda kai da ya sauka a gare ka amma kada mutum ya tashi bacci yana diba sai ce dole sai yayi sallah wannan fa ba imani bane yawa ba karfin imani bane rauni imani ne ba daidai bane kwarai bacci yana diba mutum ya ce sai yayi sallah wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin masallaci sai ga an daura wata igiya a irin ɗaya daga cikin dira kan masallaci ya tata ba kace sai annabi ce wannan ba sai ai wata mata sai ta daura igiyar take daure ta da gashin kanta haka wai idan tana cikin sallah idan za ta bacci ta tafi haka sai igiye ta daure an fahimta sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya sa ruwa tsinka igiyar yace mutun yayi sallah a lokacin da yake cikin nishadi idan ka ji bacci kwanta kai baccin sallallahu alaihi wasallam shikenan idan ka ji bacci kwanta kai bacci in ka farka sai ka tashi kai sallar ka zamu ji dalili annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace idan na'asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku yaji ya fara gingedi a cikin sallah falyarqud kun ji ba sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace kwanta kaga duk abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ka bar sallah ka kwanta kai ba ka san amma ba karimi bane yadda annabi yake son ka da alkhairi yake so ka samu lada yake so ka shiga aljanna amma yace ka bar sallah a lokacin ka kwanta a lokacin shine abinda yafi maka hatta yadhhab anhu an-nawm hasi wannan baccin ya tafi akan sa ka kwanta ka dan yi bacci na minti 15 na minti 20 shi bacci yadda yake shine in dai kana jin sa matakar ba kwanciya kai shi ba kuma kankantar sa ba ka taba samu yadda kake so ba ka taba samu yadda kake so ba shi yasa sai kaga wani ya tara bacci akan sa sai ya ce direba ne sai ya ce bari ya shiga mota bari in ya je waje kaza sai kwanta ya bacci da ya shiga cikin motar na kuma kawai sai ya fara bacci na nawa aka yan uwa sai ga mutum da ya shiga cikin mota ya fara tuki sai baccin nan ya zo bacci shi ba zai rabu da shi da ya fara tuki kuma bacci ya dauke shi kenan sai ga mutum ya shiga daji kuma sai ya dare kaza an ce mutum ya mutu Allah kiyaye to babban abin da bacci yake bukata in dai kana jin bacci ka kwanta kai shi ko na minti 10 ne ka rage ko na minti 20 ne ka dan rufe idanka ya kasance dai ka fita a hayyacinka kai dan yi bacci ko na minti 30 ne shikenan sai ka tashi to abin da ya kamata kenan duk lokacin da mutum yayi ya ji bacci ya dauke shi ya kwanta yayi fa inna ahadakum annabi yace tsira da amince tsara tabbata a gare shi hakika dayan ku idza sallahu huwa na'isu idan yayi sallah yana gengedi da bacci akan sa la'allahu yadhhabu yastaghfiru meiwa ne ya tafi yana so yayi istighfari ya roki gafara Allah a cikin sallar tasa fa yasubba nafsahu sai rinka zagin kansa ba haka bane ya rinka zagin kansa saboda yan uwa wato yadda ka san giya take da maye haka bacci yake da maye yanzu idan mutum ya sha giya Allah ya kiyaye mutum ya sha giya maganganun da yake faɗa ya san abin da yake faɗa ne bai sani ba shi yasa galibi idan mutum ya sha giya ya bugu zai zo ya rinka abubuwan da bai dace ba idan ya dawo wa'ayin sa aka zo aka ce masa kai kaza zai ce ƙarya ne bai ba daidai bane zai je zagi babansa ya zagi babarsa duk wani wanda yake mai mutunci ne a wajensa kafin ya shagiyar nan zai iya zagin sa haka ne kuma haka bane mutum mai mutunci ba zai iya abin da zai ba a lokacin to haka idan mutum yayi bacci to akwai magagi ko maye irin da bacci mutum zai rika fada magana bai san abin da yake cewa haka ne ko ba haka ba duk mai tara bacci da yawa akan sa ya san haka mutum zaka tashi shi a bacci irin ka tashi mutum ka ce ya canza wajen kwanciya ko abin da ya kama da haka sai ga yana faɗa wasu maganganu da shi bai san abin da yake ba da sabon ka ce masa wai da na tashi kana kake cewa ne bai sani ba in ka gaya masa ka ce ya ce kaza ya ce kaza sai ya ce wallahi ba haka bane bai faɗa ba saboda haka idan bacci ya dame ka ce zaka yi sallah haka maimakon kana karanta alqur'ani to zaka rinka karanta abin da bai dace ba ko ka rinka sabo ko ka zage kanka ko wasu abubuwan da bai kamata ba shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce me yawa mutum zai je yana so istighfari sai mutum ya rinka zagin kansa da kansa muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abu huraira irda Allah ta tsara tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah ta tsara tabbata a gare shi yace idza qama ahadukum min al-layl idan ɗayan ku ya tashi da daddare yana so yayi sallah fasta'jama al-qur'anu ala lisanihi sai qur'ani yayi nauyi akan harshensa saboda bacci da yake ji falam yadri ma yaqulu bai san abin da yake faɗa ba falyadji to ya koma ya kwanta ya bacci sa rawu muslim wannan hadisi muslim ne rawaito shi abinda ake nufi da ya kwanta ya bacci sa shine ya kwanta ya bacci gurgurdan yadda wannan baccin da yake kansa zai ragu ko ya tafi in ya so sai ya tashi ya sallar sa amma ba daidai bane kana jin bacci kace dole sai ka zo kai sallah shi sa abinda ya kamata duk wanda yake so yamal layli yazo masallaci ya ji bacci yana daukar sa to ya tashi dan canza waje dai je dan yi bacci kula na minti 20 ne baccin nan da zaka yi na minti 20 idan ka tashi ka je ki alwala ka zo ko da raka auku samu yafi maka wannan sallar da zaka yi doguwa baka san abin da kake yi saboda ina gani ya kamata a ce mun samu gyara akan shi yana irin wannan abubuwan da wasu daga cikin uwa suke gabatar babu istihbab qiyam ramadan wa huwa at-tarawih babin da zai bayani game da mustahabbancin tsayuwa ta ramadan ita ce sallar tarawih a ita sallar tarawih an ambace ta da sallar tarawih ne saboda idan aka yi raka'a hudu a cikin ta ana zama a huta wannan hutun da ake shine tarawih din ana dan huta idan aka yi raka'a hudu tunda dogon karatu ake sai a zauna a huta a huta a huta to shi sai ake ci masa ake ci mata sallar tarawih ita sallar tarawih asali ta samo asali ne daga aikin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai masa cewa aiki ya mallali da ake yi da ashin da ake bid'a ne wannan kuskure ne babba ashan da kiyamal layli dukkanin su sunna ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne fara kuma da ya tabbata ya fito yi sallah a cikin ramadan ne wannan sallar da zaku jima lamisa na kawo hadisi a cikin ramadan ne zo yi sallah wasu daga cikin sabai suka bi shi aka yi sallah washe gari ya kara fitowa sabai suka karu aka kara yin sallah rana ta uku annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fito sabai suka kara karuwa aka cika masallaci aka yi sallah rana ta hudu sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fitowa da yake fitowa sabai suka zo suka gaji da jiran su suka tafi da safa bayan ya fito ake tambaye sa me yasa baka fito ba yace musu ai na ki fitowa ne saboda ina tsoron kada na fito a wajabta muku ita kuma ba za ku iya ba ina fata an fahimta to kun ga ashe annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne fara jagorancin limancin wata sallah sallar tarawih ina fata an gane sai dai ya ki yadda ya ci gaba da yin ta da su ne me dalili saboda wancan dalili malamai suka ce tunda yanzu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi baya nan akwai wancan tsoron da annabi ya ji mana akan mu na fallanta ta akan mu yanzu waye zai fito ya ce ni ban fito na yi sallah da kuma saboda ina jin tsoron kada a wajabta mu waye zai faɗi wannan a cikin mutane ta babu shi to shi yasa kuga sayyidina Umar lokacin sa a lokacin khalifancin sa da yazo masallaci sai ya ga mutane can mutum uku da limami nan mutum uku da limami haka kowa tsibi tsibi kowa suna yin tasu daban sai sayyidina Umar ya ce a'a to me zai hana ma da karkashin limami daya sai ya hada su karkashin Ubay ibn Ka'b da wanda daga cikin sabbai sai suke musulmanci sai kasance masallaci maimakon limanci 10 da ake yanzu limanci 1 ne kawai saboda me wancan illar da ta sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi dai na fitowa yanzu ta gushe babu ita tunda daga rasuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi duk abin da ya shafi haramtawa da halitta yanzu babu shi ko akwai sauransa babu to shi yasa sai annabi sai sayyidina Umar yayi amfani da wancan damar sai yasa a ciki shi yasa kiyamal lail da ake yi a masallaci ko shafa'i da wuturi ya take da sunna tarawih da ake a masallaci ko wannan ba bid'a bane sunna ce mata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi saboda haka ƴan uwa sun dace da wannan sunna sai dai kuma kamar yadda muka sha bayani ita wannan sallar babban abin da ake bukata shine in dai ka zo ka bar limami ana so ka tsaya ayi ta a gama ta da kai ayi ta a gama ta da kai ba dabara bace a ce ka fara da limami an yi raka'a 10 da kai ka ce in ka je gida ka yi raka'a 3 ka ko ayi raka'a 8 da kai ka ce in ka je gida ka yi raka'a 3 ka wannan ba dabara bace abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ce shine duk wanda ya sallaci sallar da tare da limami irin wannan sallar da muke ta ashan tare da limami har aka gama sallar za a rubuta masa ladan kiyamul laili cikakke kuma ya sallaci daren ne gaba ɗayansa amma shar'in shine kasance an fara ta da shi an gama ta da shi idan aka fara ta da kai an sallaci raka'a 10 kaga saura kiris a gama sai ka fita baka ciki ba za a baka wannan ladan kada ba ta ambe mutu ka sallaci raka'a 8 saura 3 sai ka fita to shikenan baka da shi gwanda idan aka gama ta da kai gaba ɗaya idan ka tashi tsakar dare kana so kai wata sallar zaka yi ta mutarinka zaka yi ta raka'a 2 binka ba sai kai wuturi ba kai 2 kai sallama kai 2 kai sallama babu laifi babu wanda ya hana ka amma dai ka tsaya ta a gama ta da kai a masallaci shine abin da yafi yan uwa kamar yadda malamai suka ambata Allah madaukakin sarki ya samu dace amin annabi hurairah radiyallahu anhu an tarbo daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala حقيقه مدن الله تيرا ده امنتي صار تثبت اغريشي تي من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه النبي تيرا ده امنتي صار تثبت اغريشي تي وندا يتسيا ورمضان يتسيوا ا وتر رمضان ايتتي صلاه التراويح كينن ده اكي ايمانا ينا مي ايماني ده الله واحتسابا yana mai neman ladan Allah madaukakin sarki yayi sallar ta sani da ikhlas dan Allah dan neman ladan Allah dan ya san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi romo da lada akan sallar to wannan ladan yake nema yayi ta ne dan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce gufira lahu an gafarta masa ma taqaddama abin da ya gabata min zambihi daga zinubansa duk abin da mutum ya gabatar na zinubi daga lokacin da mutun ya tsaya daga Ramadan daga sallar farko zuwa ƙarshe sallata to dukkanin ta Allah madaukakin sarki ya gafarta masa sai dai kamar yadda muka sha bayani muka sha mai tawa shine ana bayani akan kananan zinubai duk inda ake bayani akan gufira lahu ma taqaddama min zambihi malamai suka ce ana bayani kananan zinubai idan kuma ka guji kananan zinubai manyan ma sai aya fi maka su in tajtani muka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayi'atikum shi dadin gudun kananan zanubai kenan idan kananan zanuban ma ka guje su manyan ma duka sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka su Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa anhu shi ma wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qali ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuraqibu fi qiyam ramadana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana kwadaitarwa game da qiyamu ramadan game da sallar da ake a watan ramadana ta dare min ghairi ayya amarahum fihi bi'azimatin ba tare da yana maida wannan sallar ta zamto wajibi tilas ba tare da yana umarta su da yinta tilas wajibi ba yana ga musu ne da siga yadda zai kwadace da su mutun abin ya shiga ran sai ya zauna yayi dan karan kansa ba dan an tilasta shi ba fa yaqulu yana ce musu cikin abin da yake gaya musu man qama ramadana wanda ya tsayuwar ramadana imanan yana mai imani da Allah wa ihtisaban yana mai neman ladan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abinda ya gabata daga zunubansa rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingataccen littafinsa dan uwa ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi a sabon babi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan yace assalamu alaikum mallan na kasance ina yi wa mutane ƙarya amma na daina. Shin zan je ne wajen waɗanda na yi wa ƙaryar na faɗa musu gaskiya? Wato ya danganta. In ƙarya ce ta labari kai ba buƙata. Labari ne kawai kamar yadda wani ya riga ya saba, in dai zai ba da labari guda ɗaya sai ya ƙara guda goma na ƙarya a cikinsa. Idan irin wannan ne babu buƙata a sai ka je ka abin nan. Amma in ƙarya kai wa mutum sharri kai masa, ƙazafi kai masa, to na haƙƙinsa yana kanta, dole sai ka sauke shi. Ba buƙata ka je ka ce ga abin da ka faɗa a kansa, ka nemi ya fesa ko idan ya yafe maka shi kenan. Wanda ya ce shin idan mutane suka zo suna karatun Alƙur'ani mai girma amma kowa wajen da yake daban, wajen da yake biyawa daban ne, kuma karatun wani na iya ɓacewa, shin hakan da laifi? Idan na fahimce shi dai abin da yake so ya ce shi ne idan mutane suka tattara kama a masallaci suna karatu, kowa yana tsagamar yana nasa karatu, wani yana shiga karatun wani, idan wani yana yi yakan iya ɓatar da wani saboda wani ya fi wani tsagamar ya, wanda ya fi tsagamar ya za ka galibi karatunsa aka fi ji, to su wanda suka fi jin nasu za ka galibi yana cakuɗa musu karatun nasu. To shi ne ke tambaya shin hakan da laifi? Ba daidai ba ne ya kasance wasu suna bayyanawa mutane suna bayyana juna Qur'ani, idan aka tattara za a yi karatu, kowa ya karanta gurgurdai da jijiyar da kansa. Kamar yadda gaskiya akan samu ala irin wannan a masallaci da dama, idan aka haɗu za a yi karatun Alƙur'ani, kowa ya ɗauki Alƙur'ani yana so ya karanta, to sai ka ga wani ya ɗaga murya fiye da ta kowa yana ta yi, sai ka kusan duk wanda yake cikin masallacin a lokacin ya hana shi jin daɗin karatunsa a lokacin. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne babba. Wannan abin da kake kana cutar da wasu maimakon ka samu lada sai dai ka samu kishiyarsa. Abin da ya kamata ka yi yadda za ka jiyar da kanka, saboda kana so ne ka samu lada. Shi ma wancan na so ya yi samu lada, kuma waje ne gaba ɗaya na kowa da kowa, kowa zai iya zama ya karatu a wajen. Saboda haka ka yi yadda za ka jiyar da kanka, shi ma yadda zai jiyar da kansa ba tare da ka ɗaga murya ka dame shi ba, shi ma ya dame ka. Wannan shi ne abin da ya kamata. Amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mutane junansu su rinƙa bayyana wa juna Ƙur'ani. Wannan dole ko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yana sallah wata rana. Sabai suna yana karatu, sabai suna binsa, yana sallah sabai suna binsa, kuma da ƙarfi suke suna bayyana karatu. Da aka gama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya juyo ya ce a cikin kuɗazu da nake karatuwa yake bina. Sai ɗaya daga cikin sabai ɗaga mai ce gani ne ya Rasulullah. Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shi sa na ga kamar ana ƙoƙarin fincikan min karatu, ina fincika ana fincikan min shi, ma'ana ina ja ana ja, ina karatu ana yi ana shiga min da abin da ba shi kenan ba cikin karatun nan, ana rikita min shi. Ya ce to daga yanzu idan ina karatu kowa shi mu zai da, idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe yana karatun sallah, koda karatun da yake bayyana karatu ne sabai suna bin sa. Wani yana karanta Fatiha, wani zai karanta Fatiha da sura, daga baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ya hana. Ɗaya daga cikin illar da ya faɗa shi ne saboda suna ɓatar da shi lokacin da yake karatu. Saboda haka gaskiya irin wannan kuskure ne da muke a cikin a masallatan, musamman masallatai, gaskiya kowa yana so ya karatu Alƙur'ani saboda wani ba zai samu kyakkyawan yanayi da zai karatu a gida ba, idan ya zo masallaci zai samu yanayi mai kyau da zai karatu, to amma kuma sai a samu wani ya ɗaga murya hana kowa yin karatu. Saboda haka ƴan uwa a kiyaye saboda samun lanin abin da ake karantawa. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Tambaya ta farko shi ne wasu sukan yi ashen kuma sai su yi kiyamar lele, babu laifi idan mutum zai iya yin ashen ya kiyamar lele. Wannan shi ne abinda muka tattauna satin da ya gabata. Sai dai kawai abinda muka ce shi ne mutum ba zai wuturi guda biyu ba. Idan ka yi wuturi da ashen ne to ba za ka yi shi a cikin dare ba. Idan kuma baka yi shi da ashen ba shikenan sai ka bar shi a cikin dare sai ka yi shi. Sallatar raka'a fiye da 11 wannan da yawa daga cikin malamai suna gani babu matsala sai dai abinda muka karrara Allah muka ce annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi 11 baya wuce 11 ko 12 saboda haka idan mutun ya ga kuma 11 zai ko 12 dan ya koyi da annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi wannan shine abin da yafi amma wancan shi ma ba laifi bane abu na biyu shine wani zai yi sallah ta ashan da an zo fara shafa idan wuta da sai tashi dafi shine abinda muka ga mafada annaji dabba da karshe ko muka ce duk mutumin da yayi sallah tare da limami har ya gama annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi ce za a bashi ladan kiyamar lai kuma ya sallaci daren gaba ɗayan shi yawa to kaga wanda shi ya tashi ta bashi da wannan sallah yawa bashi da wannan sallah saboda haka sai a kiyaye Allah madaukan sarki ya samu dace subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh